بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيانزو دنكي مغانا قسن قرشي تقوس سورة منكي تقوس ندران جمعة دي دشاه قوسا شوال إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو إيدا دليه إيدا أشرين بديو دي دا أشرين دبقوي قوسا ديسمبر شكرا بطوري تدبو ديو دا تايا wani lokaci ne wanda insha Allahu ta'ala za mu fara karatun kitabut tauhidi allazi huwa haqqullahi 'alal ibad na imamu da'wa al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Kafin mu fara karatun nan zan yi mana muqaddima da cewa ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito shi النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيتي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيتي الدين المسلم كي يفعل عينا باقو كما الدين المسلم كي زيكوما عينا باقو. النبي عيتي الهيرين الله يكي ومتانا دعكي جننتي وسنزود باقون الدين. الإمام ابن رجب الحنبلي a cikin littafin shi wanda ya saku tunda guda danye sharhin wannan hadisi, littafin da ke da suna Kashful Kurba fi wasfi hali ahlil ghurba, a cikin wannan littafi ya ce ai takaitacciyar ma'anar da wannan hadisi ke ɗauke da ita wallahu a'lamu, amma ita ce a sa'ad da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da addini, an ta cece kuce, an ta gutsuritso ma, babu irin yadda ba a kai an komo ba a kan a ga cewa an yi fada da wannan addini tun sa'ad da ya fara da addini. Waɗanda suka fara fada da addinin nan tun daga dangin shi na kusa, irin su ainihin Abu Lahabi, su Abu Jahal, su Abu Sufyan da ainihin makamantansu, su ne mutanen da ainihin suka saka fada gadan-gadan tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda zuwa da yadda wannan addini. Duk hanyar da za su bi su kawo rikici, su kawo shubuha, su karkatar da mutane, kafin mutum ya shigo garin Makka, kasuwanci ya zo yi, aikin hajji ya zo, ya zo umra ne, ziyara ya zo, wata bukata ta kawo shi, kafin ya shigo garin sun tare shi sun ziga shi. Al'amura dai suka kai matuƙa wajen ainihin tsanani, wannan irin tsanani da al'amuran nan suka kai ya sa ainihin wato har jita-jita ta yi yawa. Wannan jita-jita da ta yi yawa, labarai suka kai suka komo. Wani boka yana ƙauyensu ya samu labarin cewa akwai wani matashi sunan shi Muhammadu ya samu tabuwar hankali, aljanu sun shafe shi, yana zagin alloli. Boka ya hado kayan bokancin shi tsaf ya shigo garin Makka, da ya zo yana bincika ina Muhammadu, yaron da aka ce ya samu tabuwar aljanu sun taba kwakwalwar shi dinnan, aka nuna shi ai gashi can, yaje ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce labari ya iso gare ni cewa ka samu taɓuwar hankali, wadda wannan taɓuwar hankali har ta kai ga kana zagin alloli, ni kuma da ka ganni boka ne ina maganin mahaukata, shin ko kana da bukata akan ainihin wato in warkar da kai game da wannan cuta da ta same ka? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya natsu, ba naushin shi yayi ba, ba zagin shi yayi ba, sai ya fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. annabi na kidar da wannan ita ake kira khutbatul haja. Sai wannan kafiri ba ma guje boka yace wa annabi a'id alayya kalamaka haza, yace ka maimaita min maganar nan taka dan naji tana da zaki. Annabi ya sake maimaita mishi yace ka sake maimaitawa, yace naji waƙoƙin mawaka, naji surkullan ƴan boye, ni ko boka ne ba abin da ke boyuwa gare ni dangane da bokanci. Wannan abu da ka zo da shi ba waka bane, ba buri bane, ba bokanci bane, balle ya zama takwar hankali. Babu shakka gaskiya ne Allah ya aiko ka, miƙo hannunka in maka mubaya'a. Annabi ya miƙo hannun shi, wannan mutum ne mubaya'a, ya karɓi addinin musulunci, ya bar maguzanci, ya bar bokanci, ya sake cewa ka sake miƙo hannunka in sake maka mubaya'a akan cewa duk al'ummar da ke ƙauyen mu zan je musulunta maka da su kafin ka iso. To wannan sai ya zan ashe propaganda da ake muguwa wajen lalata addinin annabi sai ta zama hanya ce da addinin yake samun ɗaukaka. Haka al'amarin nan yake. Wannan irin propaganda ta kai ta komo, an shiga cikin garuruka, an shiga ainihin makarantu, an shiga wurare ba inda ba a yi badan a lalata addinin annabi sallallahu alaihi wasallam, amma buƙatar su bata biya ba. Da suka ga al'amarin nan fa lallai sai sun yi tsayin daka. Sai ya kasance in aka zo aikin hajji, annabi yana bin mutane ne musu wa'azi ɗai-ɗai-ɗai, yana cewa jama'a kuna son aljanna, kuna son ku samu rabo a wurin Allah, ni manzon Allah ne, Allah ya aiko ni zuwa gare ku, ku yi imani da ni za ku samu rabo. Sai suka nada kwamiti, waɗannan kwamiti su rinka muraqabar annabi sallallahu alaihi wasallama, su rinka kula da movement ɗin shi, duk kai da komowar shi, duk inda aka ga ya tsaya yana kokarin musuluntar da wani ayi sauri a hana. Abu Lahab ne, sai Abu Jahal ne, da zaran an ga annabi ya tsaye da wani zai musuluntar da shi, sai ya ce kai saurara, za ka ɗauki jaraba ka kai garinku, mu ma nan ya muke da shi, ni nan da ka gan shi wan uban shi ne, uban mu ɗaya da uban shi, ni ban yi imani da shi ba, sai kai za ka yi imani da shi don zangayi. Haka suka yi ta irin wannan muguwar propaganda, suka lalata tunanin mutane. Amma Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirina, kafirai suna ta makirci, Allah na warware makircin su, domin Allah ya fi kowa kwarewa wajen lalata makircin masu makirci. Wannan irin propaganda haka ta ci gaba har lokacin da mutanen Madina suka karɓi addinin musulunci, suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama alƙawarin za su taimaka mishi, za su agaza mishi da izinin Allah. Yanzan a wannan lokaci Allah bai ba annabi izinin ya hijira daga Makka ya koma Madina ba. To amma sai ya tura wasu sahabbai, na daga cikin su akwai sahabi Mus'ab ibn Umair, ina daga cikin manyan malaman sahabbai Mus'ab da ya isa Madina, shine mutum na farko da ya fara sallar Juma'a a Madina. Ya je ne wa jama'a limanci, yana karantar da su, yana musu wa'azi da izini da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka dai tafiyan nan ke tafiya har addinin musulunci ya waye gari, ya zan abu ne wanda ba bako ba. Amma da farko sai aka yi ta cewa ya zo da bakon addini. Misali, ya zo a cikin Sahihul Bukhari kitabut tayammumi hadisin Imran dan Husaini, Allah ya ƙara mishi yarda. A lokacin da Imran dan Husaini ya ruwaito cewa wata ran annabi da sahabbai sun yi tafiya, sai suka samu kansu a tsakiyar dajin da babu ruwa gaba da baya, murjanin Aisha ya tsinke. Ai rasa ina murjani yake, ashe da murjani ya tsinke sai sulala ya fada karkashin raƙumi, sai aka kwantar da raƙumi akai, shikenan akai nema gaba da baya ba a gani ba. An zauna ana jira, za a ga murjani ba, za a ga murjani ba, yaya za a yi? Allah cikin ikon shi sai lokacin sallah yi. To yanzu ya za a yi a samu ruwa? Ga ainihin musulmi, ga annabi sallallahu alaihi wasallama, za a yi sallah, wani na da janaba, wani na buƙatar ya sha, wani zai shayar da dabbar shi, babu ruwa ya za a yi? Sai annabi ya ce ina Ali ibn Abi Talib, Ali ya ce gani. Aka haɗo da wani mutum, annabi ya ce ku je duk inda ruwa yake ku samu. Suka taka suka shiga daji, suna cikin tafiya sai suka ga wata mata mushrika ce, ba ma gujiya, arniya, ba musulma ba ce, ga ta nan tana hayakar raƙumi ta ɗibo ruwa salka biyu, ɗaya dama ɗaya hagu. Sai duna Ali, ma'ana shi ne sufurtan da ƴan sanda na manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ke baiwa Allah mu tafi? Ta ce ina? Sai Ali ya ce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai mata ta ce to zuwa ga wannan da aka ce ya zo da sabon addini? Sai Ali bai ce eh ba, sai ya ce huwa allazi ta'anina, wannan dai da kike nufin mu je. Aka tafa ta gaba, aka tafi da ita, aka zo da ita, aka sauke ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallama, ta samu wuri ta zauna, aka durƙusar da raƙumi, aka ɗibo wannan salka guda biyu na ruwa, aka zo aka saka wani bahu aka zazzage ruwa. Annabi ya ɗiba ya kurkura baki ya mayar ya addu'a, shikenan annabi yace kowa ya zo ya ɗiba, mai wankan janaba, mai buƙatar sukola, mai alwala, mai sha, wanda ke son ya shayar da dabbobi, kowa ya zo yana kandamar ruwa, ruwa yana komawa yadda yake. Sai da suka gama buƙatu tsaf, annabi yace a ɗibi ruwanta a mayar mata cikin waɗannan ainihin salkuna nata, cikin waɗannan jarikan su nata. Aka ɗiba aka mayar, annabi yace kin ga ruwanki ba mu rage miki komai ba, tace eh. Annabi ya shimfiɗa wani yadi yace to ku kuma ku tara mata, mai kuɗi ya kawo, mai abinci ya kawo, mai burodi ya kawo, mai shinkafa, nan da nan aka tara mata kuɗi da abinci da alheri, aka ɗaure aka aza ta kan raƙumi, aka mayar mata da salkunan ruwanta, aka kawo guzurin nan aka aza a gabanta. To kun ga an ɓata mata wasu awanni ko? Ƙawayenta da suka taho daga bayanta sai suka riga ta zuwa gida, da suka isa suka ce ina wance lafiya, aka ce bata ya aka yi, suka ce ai ta riga mu tahowa. Ana cikin mamakin ina ta makale sai gata, ke wance ina kika tsaya, sai ta ce al'ajabu, abin mamaki. Ta ce kun ga mutumin nan da ya zo da sabon addini, gaskiya in dai ba da gaske annabin Allah ba ne, to tsakanin sama da ƙasa ba wanda ya fi shi gaskiya. Ta ba su labari tsaf, ana nan ana nan, sahabbai annabi ya turo su su zo wa'azi, su zo jihadi, su kawo farmaki ƙauyukan da ke kewaye da garin da wannan mata take, amma ba ta shiga ƙauya. Rannan matar sai ta ce wai ku jama'a, waɗannan masu jihadi da suke kawo hari suna ƙetare mu, kun san abin da yasa aka ce a'a? Ta ce na taɓa musu wani mutunci ne, na taimake su da ruwa, shi yasa suke ƙetare mu, me yasa mu kuma ba za mu shiga addinin su ba? Aka yi mata ta'a duk ƙauyen gaba ɗaya, tun daga dagaci har kowa aka shiga addinin musulunci. Haka wannan tafiyar ta taho, sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su kuma sai suka fantsama cikin garuruka suka fara wa'azi. Tunda annabi yake bai taɓa fita daga Arabian Peninsula ba, bai taɓa fita daga yankin ƙasar Larabawa ba, sahabbai su suka kai addini duk inda kake jin ake addini a yau, in ba ƙasar Larabawa ba to sahabbai ne suka je suka kai shi. Wata tafiyar a ƙafa, wata tafiyar za su hau doki, wata tafiyar jaki za su hau, wani sai sun hau kwale-kwale, wani jirgin ruwa. Haka dai sahabban nan ba irin kokarin da ba su yi ba, alhamdulillahi suka yada addinin musulunci, suka shiga suka fita. Akwai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce sun taɓa zuwa za su ƙetare wani gari, za su ƙetare ruwa su kai addini wani gari, suka rasa yadda za su ƙetare garin, sai suka addu'a suka tofa kogin, sai ruwan ya sankare kai, sai suka taka suka haye dan dai su isar da sakon Allah. Haka tafiyan nan ta ci gaba, wannan zamanin su ya kare, tabi'ai suka zo suka dauka, zamanin su ya kare, atba'u tabi'ina su Imam Malik suka dauka, zamanin su ya kare. To daga lokacin sai fitintunu suka fara barkowa musulunci, domin zamanin alheri sun wuce, waɗanda annabi yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, qala imran ar-rawi la adri adhkara ath-thalitha am ar-rabi'a wa to. Daga wannan zamani da ya wuce sai rikici ya fara barkowa musulunci, sakamakon wasu bakaken maguzawa da suka rinka musulunta, mutanen kasar ainihin Farisa. Kasar Farisa a da ta fi kasar Iran ta yanzu fadi. In an ce Farisa, tana daukar Iran da Kai. Akwai yanki da dama na kasar Iraki wanda ke yau, a da Farisa ne. Akwai yanki da dama na kasar Spain, a da duk Farisa ne. To da suka fara musulunta a zamanin, tun a zamanin Umar da aka kai musu musulunci, komandan Umar ya aiko Sayyidina Umar cewa ranka ya dade, mun ci mutanen nan da yaki, amma mun samu wani daki guda library ne cike da littattafai. Waɗannan littattafai din na maguzanci ne da ka'idojin bautar wuta da ilimi na ainihin psychology da sociology da menene irin waɗannan abubuwa. Umar ya ce ku sa musu wuta ku babbaka su, ko kuma ku zuba su a ruwan narke. Idan alheri ke cikin su, manzon Allah ya zo mana da Qur'ani, duk alheri yana ciki, ba mu da buƙatar wancan alherin nasu. Idan kuma sharri ne a ciki, dan me za a kawo wa musulmi? Aka lalatar da waɗannan littattafai. To waɗannan mutane da suka yi ta shiga addinin musulunci sai suka zo da irin guggudin tunanin su na maguzanci, akan duk inda Allah ya yi magana sai su auna maganar da matanin kwakwalwarsu. In kwakwalwarsu bata dauka ba, sai su ce to a canza ma'anar wannan abu. in ba haka ba zamanin annabi da sahabbai duk wata aya da ke cikin qur'ani wadda ta siffanta Allah ba ta yi sahabbai wahalar fahimta ba sun fahimce ta a yadda Allah ya fahimce ya fade ta ba su karkatar da ma'ana ba kuma ba su taba mata fahimtar cewa wannan aya tana kaman to Allah ba domin nassoshin qur'ani na cewa laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da yake kamar Allah duk da cewa Allah as-sami'u ne al-basir ne nassoshin al-qur'ani suna cewa fala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga Allah misali kar ka ce Allah ya kama da wani ko Allah ya kama da wani don haka wani sahabi kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito hadisin shi kamar yadda hadisin da abuna magana bokancin ma Muslim ne ya ruwaito shi wani sahabi mai suna Muawiya dan Qurra ya zo ya ce manzon Allah ina da baiwa na tunkuɗa ta je kiwon dabbobi amma matsala ta dawo dabba guda ta bata na yi fushi na kwace tsumingiya na tada mata ta fadi ta suma na yi nadamar abin da ne mata yanzu ina so in yanta ta shine na zo in ji me zaka ce manzo Allah ya ce aje a zo da ita aka je aka zo da ita ta farfado annabi ya ce ke ina Allah yake ta ce Allahu fis sama Allah na sama ya ce man ana ni wane ne ta ce anta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai kai ne manzo Allah manzo Allah ya ce a tafaha fa innaha mu'mina kayanta ta mu'mina ce yanzu wannan sahabiya ce a tsakanin sahabbai manzo Allah ya mata tambaya ina Allah yake ta ce Allah na sama manzo Allah bai yi mutun wannan amsa da ta bayar ba sahabbai ba su gaza fahimtar Allah na sama ba to amma da waɗannan bakaken maguza suka fara shiga addinin musulunci in aka ce Allah na sama sai su ce a'a to wake kula da ƙasa to kaga anan sun dauki Allah kamar halitta kenan domin halitta ne in tsuntsu yana sama to baya ƙasa in yana ƙasa baya sama in jirgin sama na sama baya ƙasa in yana ƙasa baya sama to halittu kenan amma Allah fa in aka ce yana sama kar ka taba daukan cewa to ƙasa kuma wake kula da ita to irin waɗannan tambayoyin to sai aka zo aka fara su a zaman nan da su Imam Malik suka zama manyan malamai sai Imam Malik yana zauna wata ran yana karantar da tauhidi sai ne zai ce algafata mala ka ce Allah na sama ya daidaito asaman al'arshi yaya aka yi daidaito Imam Malik yace a'a wata irin tambaya kenan wannan yadda Allah ya daidaito daidaituwa dai da an ce daidaituwa sanannan abu ne yaya ya daidaito kuma tambaya akan wannan bid'a ne domin sahabbai ba su ba yace wannan dan bid'a ku fitar da shi kai lalata mini tunanin dalibai to daga waɗannan lokuta sai abubuwa suka fara tsauri abubuwa suka fara tsauri to a zamanin su Imam Ahmad ibn Hanbali a lokacin ne bala'i yayi ƙarfi saboda an samu bakaken sarakunan gargajiya masu da'awar su musulmi ne sai suka dauki wannan muguwar aqida sai suka ce daga yau duk wanda yace Qur'ani maganar Allah ne ya zama kafiri sai dai a ce Qur'ani ma'anar maganar Allah ce me suke nufi misali yanzu shugaban kasa Obasanjo in ya tashi yin jawabi nationwide da turanci zai yi in ka kama radio Nigeria na Kaduna sai ka ji wannan jawabin an fassara shi da Hausa in ka kama radio Nigeria na Enugu sai ka ji wannan jawabin an fassara shi da Inyamuranci in ka kama radio Nigeria Ibadan sai ka ji wannan jawabin an fassara shi da Yarbanci yanzu Hausar da muka ji a nan Kaduna da Yarbancin da aka ji a Ibadan da Inyamurancin da aka ji a Enugu haka Obasanjo yayi a'a amma an ba da minin ma'anar abin da ya faɗa ko sai suka ce to in kana karanta inna bainakal kausar ba wai haka Allah ya faɗa ba a'a an fassara maganar Allah ne suka ce don haka Qur'ani ba maganar Allah bane to duk wanda ya faɗa a lokacin sai su ya zama kafiri sai a danne shi a yanka shi to Imam Ahmad ibn Hanbali sai aka zo aka ce to ana tuhumarka kai ma ka yadda Qur'ani maganar Allah ne yace eh Imam Shafi'i kai ma ka yadda Qur'ani maganar Allah ne yace eh aka kama su aka ji aka lakkada musu duka aka jefa su gidan kurkuku bayan shekara da shekaru sai aka ce a fito da su ayi muqabala da su aka fito da su aka yi muqabala suka kayar da malaman gwamnati dan malaman gwamnati lokacin mu'tazila ne basu yadda da alqur'ani basu yadda da hadisi ba abinda kadai suka yadda da shi shine qur'ani qur'anin kuma sai irin fasara da suke so da aka ka da su aka kure su sai suka ce babu shakka barin Imam Ahmad ibn Hanbali da Imam Shafi'i a waje bala'i ne a mai da su kurkuku aka mai da su kurkuku bayan shekaru kamar 2 sai aka sake fito da su aka dake su a gaban jama'a ka dubi daraja irin ta Imam Shafi'i dubi daraja irin ta Imam Ahmad ibn Hanbali mutumin da ya zauna ya rubuta littafi an ce Imam Ahmad ya haddace hadisi miliyan 1 da isnadin shi daka alfi hadisin karanta subul salam daka amma ka duba ne daraja irin wannan ake dukan shi akan tauhidi aka ce Shafi'i me zaka ce game da Qur'ani? To Imam Shafi'i mutum ne gashi babban malami amma da karamin jiki haka, don haka yaje kai jikin shi ba zai iya jure dukan nan ba, don haka bai yi tawili. Sai ya ce a saura ran kai dade ina da jawabi. Aka ce meye jawabin ka? Yace At-Taura, Injila, Suhuf Ibrahim din nan da Ayat Zabura da Al-Qur'ani. Sai ya ce hadhihi al-khamsatu, waɗannan biyar kulluha makhluqa, dukkan su halitta su akai. Sai aka ce ka kuru ka da ku, Allah ya so ka fita. Shi yanzu ya musu dabara ne, su suna nufin, yana nufin waɗannan littattafan halittu ne. Shi kuma abin da yake nufi waɗannan yatsun biyar su ne halittu. Idan aka ba shi dama ya gudu. Imam Ahmad fa yace a mumuna nan ba tawili. Yace a iya magana kenan, Al-Qur'ani kalamullah, Qur'ani magana Allah ne, babu canji. Wannan matsala Imam Ahmad aka sake bugun shi aka koma da shi kurkuku. Bayan ƴan watanni sai wannan sarki sai ya mutu, sai aka naɗa ɗan shi. Shi yasa mi ta da'awa ana ƙaryata mu din mitai, da'awan mu na tasiri. Mafi yawancin fadojin Najeriya yanzu mun cinye su, amma ba za ka san haka ba sai Allah ya kashe wani mai sarauta. Haka abin ya faru, wannan sarki na mutuwa sai aka ɗauko ɗan shi aka naɗa. Ashe ɗan shi Ahlus Sunna ne, amma ya ɓoye aƙidar shi saboda uban shi. To yanzu shi ne ranka ya daɗe, shi ne mai martaba ta ɗaya. Yasa aka fito da Imam Ahmad, aka roƙi gafarar shi, aka sake shi ya tafi gida. Bayan kwana biyu sai aka shirya maƙudan kuɗi, aka aika Imam Ahmad, aka ramaka Allah waɗannan ranka ya daɗe ne, ya ce a ɗan sai kaji a ɗan jajiji. Imam Ahmad ya ce hazihi ashaddu min tilka, ya ce wannan bala'in kuma ya fi wancan da muka baro. Mai sarauta ya aiko da malami kuɗi ya karɓa, ya ce gwamma malami ya zauna kurkuku, ya ce ba zai karɓa ba. Imam Ahmad ibn Hanbal haka ya zauna ya tsayu ya kare wannan aƙida da izinin Allah. Ana wannan hali har Allah ya ɗauki ran su Imam Ahmad ibn Hanbali, don haka ya rubuta littattafai da dama. To shi yasa sai ya shahara a tsakanin malaman Ahlus Sunna da sunan cewa Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a, Imam Ahlus Sunna da sauran jama'ar musulmi. Saboda wannan gwagwarmaya da yake, tafiya ta taho har zuwa wajen karni na hudu zuwa na biyar. A lokacin wannan bakar aqidar ta sake tasowa, sai aka samu wani yaro, zan kira shi yaro, duk da a yanzu in mun dubi tarihin shi ba za mu ce mai yaro ba, Ibn Abi Zaid al-Qayrawani mai risala, a lokacin shekarar shi 17 rak a duniya, amma ƙwararren malami ne, shekara 17 rak ya zauna ya rubuta wannan littafi nashi. Ya rubuta wannan littafi, littafin nan da ya rubuta asali dalili ne ya kai shi ga rubuta shi. Dalilin nan da ya kai shi ga rubuta shi shine wani malami ne mai suna Abu Maharaz, wanda malamin Islamiya ne, ya kai kamar shekaru 60 da wani abu a duniya. Ya zo ya same shi ya ce mishi, ala gafarta malam, ni malamin Islamiya ne amma ba ni da ilimi na education, ilimin tsara yadda zan rinka lesson plan, zan je in yi lecture, zan karantar da yara syllabus, kaza, ba ni da wannan ilimin. A matsayinka na malami, shin nake so ka rubuta min littafin da zan tsara in karantar da ainihin yara na. Shine mai risala ya rubuta wannan littafin. Shi yasa zaka ji a farkon littafin yana cewa, fa innaka sa'altani an aktuba laka jumlatan mukhtasara min wajibi umuri diyana mimma tantiqu bihi al-alsina wa ta'taqiduhu al-af'ida, har dai zuwa ƙarshe. To da Abu Maharaz yake, kaga anan shekarar shi 17 a duniya, amma dukki da dan shekara 63 ya je ya nemi alfarma a wurin shi, domin su a lokacin sun san kimar ilimi. Amma a yanzu ana gwada ilimi ne da shekaru, sai a ce waye kai, shekara ka nawa. A halin in millennia ne yaron nan yana shekara 17, kai kuma shekarunka ko 630 ne, zaka je ka roki alfarma, haka ne? To a wannan lokacin dai Abu Maharaz ya je roki alfarma, shine mai risala ya rubuta wannan littafin. To a cikin littafin risala zaka ji mai risala yana cewa, wa annal qur'ana kalamallah, lallai qur'ani maganar Allah ce, waccan aqidar yake raddi muguwar aqida. To yau kamar shekaru 16 da suka wuce, a Zaria, a Congo campus, a Center for Islamic Legal Studies, aka samu wani zindiƙin alƙali, yaje ana lacca ya miƙe yana cewa ayi hankali da aqidan nan tauhidin risala, yace ayi hankali da tauhidin risala. Amma abin takeici, soja wannan alƙalin ya tafi ya je ya kai ƙaran mu a majalisar sarkin musulmi a Sokoto, wai mun ce jinsatul istiraha sunna ce, sai dai mai risala ya ce ba za a yi ba. Wai akan wannan maganar ya kai ƙaran mu, ya manta shekaru 17 da suka wuce mu ba yara bane, muna nan da ranmu da lafiyarmu da girmanmu, a gaban mu yayi wannan maganar. Shi yanzu yana cewa ai hankali da tauhidin mai risala, duk mutumin da aka ce ai hankali da tauhidin shi yana da muguwar aqida kenan. Mu kuma mas'ala ce ta fiqhu, muka ce ta saba mu hadisi, don haka a tsaya kan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine tace-tacen da malaman kasan nan suka fara. Wannan alƙali zindiƙan shinshi ya kai zindiƙanci yayin da aka yi hira da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Malam Abubakar Gumi ya faɗi duk irin barna da waɗannan alƙalai da shi da makamantan shi suka rinka wa addini, har da aka tashi aka rubuta abin a littafi ya kai ƙara cewa shi da yadda ba, amma ya tabbatar da ya yi waɗannan abubuwan, amma yana cewa ne dan ne za a rubuta tarihi ya tabbatar da cewa shi ne faɗa da addini ne. Tafiyar nan ta taho haka. Malam Abubakar Gumi kullum gaya musu yake, ni almajirinku ne, idan abubuwan da nake faɗi gaskiya ne mu haɗu mu tabbatar da gaskiya, ba ni aka tabbatar ba. In abubuwan da nake faɗi kuskure ne ku gyara mini. Amma madadin su gyara, sai suka ɗau mataki, sai suka tafi su gaya shugaban ƙasa Gawan. Da suka je suka gaya wa Gawan a 1967, Gawan ɗan sabon garin Zaria ne, ɗan musaka ne, amma a sabon garin Zaria ya girma a Lagos Street yana koyon gyaran keke. Gawan ya girma tare da Hausawa, ya girma tare da musulmi, mai gidan shi musulmi ne Bahaushe, gidan shi yana nan bayan gidan iya hakimin sabon gari. Don haka ba abin da zai koyu na tarihin Hausawa da musulmi game da Gawan. Ya kira Malam Abubakar Gumi ya ce sun kawo ƙararka sun ce kana zagin su, sun ce in hana ka wa'azi. Abubakar Gumi ya ce a'a, ko da kai ba musulmi bane amma ka girma cikin musulmi da Hausawa, ko da kai ba malami bane amma ai ka yi ilimin boko, ka kira ni ka kira su mu zauna a gabanka mu tattauna, su tuhumce ni akan abubuwan da suke gaya maka ina zagin su, daga nan zaka iya gane gaskiya za ta bayyana. Gawan ya ce wannan ai mai sauki ne, don duk wanda ya karatu boko yana ganin ai dama haka ake a ilimi, in wannan ya magana ba cewa za a kulle shi ko a kore, a'a ya zo ya kawo dalilai, where are his facts, ina dalilan da ya sa ya magana, amma a kawai wa a hana shi wa'azi. Gawan ya ce ka je, wannan magana mai sauki ce. Gawan ya sake zuwa ya samu malaman nan, ga abin da Abubakar Gumi ya ce, suka ce shi din ne, waye shi za a zauna da shi, an ce ka hana shi wa'azi ka ce a zauna da shi, waye shi? Gawan ya sake nemo Malam Abubakar Gumi ya ce to ga abin da suka ce, ce to tun daga za su zauna da ni ba sai su banni in dora fadin abin da nake fadi, in ci gaba da wannan kasar ne guda yana nan a wurina, ina nan ina editing din kasar din, ina son fitar da shi saboda akwai nasihohi waɗanda za su amfanar da musulmi. Wannan jawabin Malam Abubakar Gumi ya yi shi yau kamar shekaru 19 a garin Sokoto, ni ina nan da kasar din. Haka aka ci gaba da da'awan nan. Malam Abubakar Gumi zo yana karantarwa yana tafsiri, har Allah ya mai gandakatar tun yana rike matanin Alqur'ani, yanzu yana rike tafsirin Jallalaini, har yanzu ya rubuta Raddul Azhani ila Ma'ani Alqur'an. Yace malaman Najeriya, in kun ga kuskure ku zo ku gyara mun, ka ku koma kuna tsarar baya. Amma ba su taba zuwa sun yi mishi nasiha ba, ba sa tsoron Allah akan wannan harka. Yanzu ya saka littafin Kitabut Tauhidi a zauren gidan shi ya karantar, ya karantar da sharhin shi Fathul Majid, ya karantar da shi gaba daya, ya karantar da babban sharhin Taysirul Azizul Hamid duk baki daya. Waɗannan kasusuwa alhamdulillah duk suna nan ainihin an yi documentin nasu, wato an adana su. Da'awa ta faɗi tun malaman kasar nan na bid'a suna ganin cewa matsalar su Abubakar Gumi ne, tun suna ganin haka ana nan sai aka ce yau Abubakar Gumi ya mutu, sai suka zuba ruwa a ƙasa suka sha suna ta murna. Ana tafiya sai suka fara jin da ni da irina mun fara tasowa, to shi kenan kuma sai al'amari ya zama musu mi'ara koma baya, domin farin cikin da suke sai suka ji da'in mutum ɗaya ne matsala, to yanzu fa mutane ne waɗanda baki diddigaggu ba. Sannan shi Abubakar Gumi yana girmama su a matsayin shi, yana cewa su malaman shi ne, uku ba mu girma masu a wannan matsayin, domin ni da kuka gani tun da nake dan bid'a bai taɓa karantar da ni. Allahu Akbar. to saboda haka malamin bid'a bai da wata kima a ido na sai matsayin da aka ce a dauke shi da shi a shari'a matsayin shi ko bai wuce dan bid'a dan banza ba wannan kai shi ne tafiyan nan haka ta taho wannan kitabut tauhidi ni kaina na karantar da shi a masallacin mu da muke sallar juma'a aljami'u salafi a muciya fiye da shekaru 15 da suka wuce nazo na saka fatuhul majid na karantar da shi to da mu gama karatun fatuhul majid sai muka ce to bari mu dauko babban sharhin shi shine tafsirul azizul hamid na malam sulaiman asalin kitabut tauhid malam muhammad ibnu abdul wahhab shine ya rubuta shi shi ko muhammad ibnu abdul wahhab an haife shi ne a ainihin garin uyaina wanda uyaina tana karkashin kasar najad najad kuma tana cikin garin riyad wanda ke ainihin wato arewacin wato kudancin saudi arabia ko arewacin saudi arabia arewacin kasar saudi arabia to sufaye suna sharri da cewa dama annabi ya ce bala'i zai fito daga najad bala'i zai fito daga najad sai suna cewa wai muhammad bin abdul wahhab ne to kaga wannan rashin sanin ilimi ne domin abin da ake nufi da najad najad a harshen larabci in its literal meaning a harshen tsaban larabci aka ce najad tudu kamar nan da ake cewa hayin rigata inda da larabci ne sai ka ji kawai ana cewa najad hayin banki duk sai a ce najad to najad kamar yadda yanzu nan tudu kaza ai suna da yawa a cikin Kaduna hayi kaza suna da yawa akwai najad a Iraki ita ce annabi yake nunawa ita ce annabi yake nuna haka koma ka karanta hadisin da natsuwa ba tare da son zuciya ba najad wadda take ta riyad a lokacin annabi ma ba ta balle a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara kuma nunin inda yake nunawa yana nuna ainihin gabas ne gabas nan da yake nuna yana nuna wajen Iraki ne wannan najad ba ita ce inda aka haifi muhammad bin abdul wahhab ba muhammad bin abdul wahhab an haife shi a wannan gari na uyaina hijira tana da shekara 1000 da 115 mahaifin shi Abdul Wahhab malami ne yawa mahaifin shi nasiha akan irin abubuwan da yaga ana yi na bid'a mahaifin ya karbi wasu nasihohin wasu kuma bai karba ba domin kasar Saudi Arabia a wancan lokacin ta rikice ta lalace aqida ta ainihin samu kanta a halin ainihin galabaita wannan bawan Allah ya tashi yana wa'azi shi ma din sai aka maimaita sai aka irin ta Malam Abubakar Gumi aka je aka kai karan shi wurin ainihin sarki Muhammad ibn Saud da nufin cewa ya hana shi wa'azi shi ma sarkin ya nemi cewa a zauna da shi da malaman malaman suka ce ba za a zauna da shi ba sarkin ya hada gwiwa da shi suka yi ta ainihin yakar bid'a suka tabbatar da sunna a kasar Muhammad bin Abdul Wahhab da'awar shi ainihin ta yi karfi wannan da'awa ta Muhammad bin Abdul Wahhab karfin da ta yi ta yadu musamman a lokutan aikin haji da lokutan umra da kuma littattafai da ainihin ake ta yadawa shi kan shi ya rubuta ainihin littattafai da yawa na daga ciki akwai wannan kitabut tauhid akwai kitabul iman akwai kitabun fi hukmi tarikit tauhidi kitabu mustafid kitabu al mustafid al mufidin wato littafin da ke mufidul mustafidin littafin da ke amfanar da waɗanda ke amfanarwa fi hukmi tarikit tauhidi karamin littafi ne to Muhammad bin Abdul Wahhab ya ainihin yi gwagwarmaya da ɗan bid'a sakamakon wannan gwagwarmaya wasunsu hijira ma suka yi suka bar ƙasar tunda sarki ya goya mishi baya an yada sunna Allah ya mishi rasuwa hijira na da 1206 wato ya shekara 91 a duniya yau in ka lissafa shekara shi 307 da mutuwa shekara shi 307 da rasuwa to wannan aqida sai ta yadu yaduwarta ya fantsama kusan ko ina a bangarorin duniya Shehu Usman Dan Fodio ya dauko wannan aqidar bayan da yayi Tijjaniya yayi Qadiriyya ya bar Qadiriyya ya koma Tijjaniya ya bari to da ya bar ainihin Tijjaniya ne shine sai dawo tsantsar da awata sunna to daga nan ne ya fara rubuta littafai Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a Nurul Albadi ga sunan dai ainihin littafai na aqidoji waɗanda ke tabbatar da cewa Shehu ya tabbata akan gyararriyar aqida wannan ainihin tsari na ainihin da'awa sai turawa da suka ga irin damejin da ta yi game da ainihin bid'a su kuma sun hada kai da malaman bid'a su fayo na kaga musu hadisai ana lalatar da ma'anar jihadi ana lalata tunanin mutane sai suka ce to abin da za a yi a samu wani suna da za a laƙaba wa wannan tafiyar. Sai aka ce to shi ne da'awar sunan shi Muhammad, in aka kira ta adda'awa Muhammadiyya ai kowa zai ce ita muke so. Sai aka ce to a danganta da'awar ga sunan uban shi, a ce Wahhabiyya. To asalin farkon Wahhabiyanci kenan ko Wahhabism ko menene, shine wani malami Mulla Umar yake cewa in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirru bi annani wahhabi an si sharika an al-ilahi fa laysa li rabbun siwa al-mutafarrid al-wahhabi. In dai madiyin Allah shine wahhabi yace to gani ni ba wahhabi ne na yadda, sai ka ba mugun suna bane, waye al-wahhabu Allah. Don haka ce kai ba wahhabi ne, kai kuma sai ka ce kai kuma batijjani ne. Mun yadda kowa ya tashi da wannan kambin gobe kiyama, ni in tashi da kambin wahhabu kai kuma da kambin tijjani, a ga wanda Allah zai saurara. Ai ba aibi bane, amma turawa ne suka yi kokarin mayar da kalmar ta zama abin kyama. To wannan da'awa alhamdulillah sai ta yi ƙarfi, manyan malamai da manyan bayin Allah sai suka ba da shawara, sai aka kafa jami'ar Islamiyya a Madina, a rinka ɗibo ƴaƴan jama'a ana saka su a cikin wannan jami'a ana karantarwa. Sai aka bincika, ai a tarihi akwai wani sahabi mai suna Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya kafa Islamiyya yana karantarwa in an haye Wadul Aqiq. Wadul Aqiq wani kwari ne, in ka tafi yanzu zaka je jami'ar Islamiyya sai ka shiga kwarin, za ka ga akwai gadar jirgi, akwai kwangirin jirgi ya ratsa, to daidai nan gidan shi yake. To shikenan sai aka ce to tunda anan yake wa ƴaƴan waɗanda ba Larabawa ba Islamiyya, to a kafa jami'a anan, a sa mata Al-Jami'atul Islamiyya, Islamic University, wadda za a rinka tattaro ƴaƴan kasashen waje ana karantar da su. To anan akai ta karantar da ƴaƴan bayin Allah, wannan da'awa tana yaduwa, wanda na san har yanzu ana karantar da kitabu tauhidi a masallacin cikin jami'ar Islamiyya, in an karanta an sauke a sake, banda karatuttuka kuma da ake a cikin gari. Alhamdulillah da'awa ta yi ƙarfi. To sai aka samu zindikan shehunnan ƙasar nan, sai mai tasu ta fara bayyana hassadar, sai suke so za su ainihin huce ta akan tauhidi. Shine bana ana saka karatun dan uwa Malam Ja'far, wanda wannan karatu an yi shi shekaru 5 zuwa 6 da suka wuce a ainihin Kano, aka zo an saka shi a gidan rediyon Abuja, kuma ana cikin saka shi har zuwa yanzu. To wannan abu sai aka fara sakawa a Radio Najeriya Kaduna, sai bakar hassada ta maguzanci da shirka da annanimanci da arnantaka sai ta motsa wa waɗannan irin shehunnai, sai suka ce wai sai a daina saka karatun kitabut tauhid, wai an kasa tauhidi, an yi kaza, an yi kaza. To abinda muke cewa, in muka ce wannan maganar ba ce mana zafi ba, wallahi mun yi ƙarya, ta yi mana zafi, saboda muna kishin tauhidi. Tsuntsu Alhuda-huda ya je ya gano ana shirka, da ya zo ya bai wa sarkin shi labari Annabi Suleiman, ya je ya gano wata sarauniya tana ƙasaita, tana sarauta, tana da gado, tana da kaza, duk da ya gama amma sai fata-fata da ita, sai ya ce wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Sai dai ranka ya dade, katta burge ka, katta baka sha'awa, duk mulkin nan nata na same ta ita da jama'a, ta bata bauta komai sai rana. Tsuntsu yana kishin ya ga an hada Allah da wani. To mu in aka sauki tauhidi, in muka ce ba ma kishi, ba ma tauhidi kenan, ba ma kishin tauhidi, don haka maganar ce mana zafi. To amma in ce mana zafi, mu ba ƴan iska bane, Abubakar Gumbe koya mana iskanci ba, inda in iska ne mu sai mu je mu samu wannan shehi ne mai duka, ko mu kona gidan shi, ko mu kona masallacin shi, amma mu Gumbe koya mana haka ba. Abinda Gumbe yake ce mana ku yi karatu, to ba alfahari ne muke ba, karatu mun yi kuma muna kan yi, kuma ba fariya muke ba, muna dada karawa. Duk wani littafi wanda yake Gumbe ya karantar da shi, alhamdulillah za mu zauna za mu karantar da littafin nan, ba ma shakka akan haka. Ma'ana Abubakar Gumbe bai mutuwar banza ba, bai rayu rayuwar banza ba. Shi ne sai muka ce a zo nan tsakiyar Kaduna nan, a zo a saka karatun nan. Bayan Allah nan ranar muka haɗu da su a wurin wa'azi da muka yi a ainihin polytechnic, suka ce ga masallacinsu, muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri. Shi ne za mu zo a fara karatun wannan littafi, don mutane su ga me ke cikin littafin da aka ce a daina karantawa. Amma muna muƙabalantar wannan shehi da shi da duk irin shi, su ɗauko littattafansu na tauhidi irin su Ibaatul Jinna da Ibrahimul Laqani da sauransu, su zo yadda suke karantawa a karanta, sai ai comparing and then we can contrast, a auna da namu da nasu wannene tauhidin annabawa, shin menene a cikin littafin nan hadda za a ce a daina saka karatun shi. Amma a wannan gidan rediyon fa ana saka wani zindiƙin boka da ke iya cewa ana iya magana da Allah, ana iya rubuta wa Allah wasiƙa, Allah ya rubuto da jawabi. Amma saboda rashin tsoron Allah ba a ce a daina saka wannan ba, sai tauhidi. To babu shakka, littafin kitabu tauhidi gashi a gabanmu. Ni din nan da ko ganni an karantar da ni littafin kitabu tauhidi a Makka, an karantar da ni shi a Madina, malamai na da suka karantar biyu sai rasu, biyu kuma suna nan da rai. Biyun nan da suka rasu akwai a Sheikh Umar Fullata, asalin shi mutumin Gombe ne amma ya girma ainihin a garin Madina, ya waye gari ya zan kamar Balarabe, nayi karatun tauhidi a hannun shi. Akwai ainihin malami wanda ya rasu ba da dadewar nan ba shi ma kamar bara, a Sheikh Usaimin Muhammad ibn Salih al-Usaimin, nayi karatun tauhidi a wurin shi. Waɗannan sai rasu, Allah ya gafarta musu. Akwai manyan malamai na suna nan a Madina ne karatun tauhidi da aqida. Akwai Sheikh Ali Nasir al-Faqihi, professor ne shi indai akan aqida da tauhidi ne. Akwai shi ma Dr. Suhaimi, professor ne akan aqida, ya kai wajen shekara 84 a yanzu a duniya. Don haka garanti ne yanzu abin da ke cikin littafin ba mu shakka mun san shi, ba wai ɗan takife bane ko kuma bakanikan bakin hanya. Wannan a san wannan. To sai a karanta kaji menene a cikin kitabu tauhidin da ake kyama. Wannan littafi kitabu tauhid, akwai wani malamin mutaqiyyuddin al-Hilali yace lokacin nan suna kasarsu, suna karkashin malaman bid'a, haka malaman bid'a suka dabaibaye su. Yace malamin su yace musu ahir kasu taba karanta kitabu tauhid. Yace haka ku suka zauna basu taba karanta kitabu tauhid ba. Tafiya da tafiya yace Allah ya dawo da shi Madina, yana nan yana karantarwa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya hada shi da kitabu tauhidi, sai ya ga to me ya aibin wannan littafi da aka hana su karantawa. Da ya tashi tafiya gida hutu, sai ya samu littafin sai ya cire bangon, duk inda sunan littafin yake sai ya cire. Da ya je sai ya kai wa shehin su na gida, yace shehi wani littafi ne na kawo, ku manya ku duba mana. Shi ne ya duba ya duba ya duba, bayan kwana biyu Taqiyyuddin al-Hilal ya dawo, yace akramakallahu ya jawabi game da littafin nan. Yace ai tunda uwata ta haife ni ban taba karanta littafi wanda ke dauke da tsantsar tauhidin annabawa irin wannan ba. Sai yace to malam wannan shine kitabu tauhidi wanda kuka hana mu karantawa. Sai malamin ya fadi sujuda yana kuka yana istighfari, yace wallahi ni ma ban sani ba, shi ma bai san littafin ba amma yace a daina karantawa. Haka lokacin da muke da'awa a kasar nan shekarun baya, in haka da za a yi wa'azi a gari sai ka ji shehunnai suna cewa yawan gudun ka yawan ladanka, yawan gudun ka yawan ladanka, ka gudu ka bar gari. Sai suka hana, sai wannan ya kama da abinda Allah ke ba mu labari a cikin Alkur'ani. Allah ya ce wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran, kafirai suka ce wa mabiyansa ahir kar ku sake ku saurari alquranin nan. Wal ghawfihi la annakum taghlibuna, in ana karantawa ku yi ta iskanci, ku yi ta daga murya yadda muryar ku za ta rinjaye tashi. Haka suka yi ta yi. Abubakar as-Siddiq ya gina masallaci a kofar gidan shi, kamar da Aisha ta ba mu labari a cikin Sahih al-Bukhari kitabul masajid, yana wa'azi, yana sallah, yana karatun Qur'ani. Matan mushrikai da ƴaƴan mushrikai su zo su kewaye suna jin karatun Alqur'ani, suna ta kuka saboda suna jin abin da ake faɗi, amma iyayensu ba musulmi bane, matansu ba musulmi bane. Rannan sai wannan ya shiga gida zai zagi Qur'ani, sai matan shi tace a ƙarya kake, ni naje naji. Sai wannan ya je sai matan shi to sai suka ce kai abin nan fa ya zama matsala, ana cin dindiniyar mu ta baya. To haka nan da nan sai aka kira meeting. Abubakar ya kafa masallaci yana zuge matan mu yana kade kansu, to aje Abubakar ya kulla masallacin nan ya bar garin nan, in ba haka ba wallahi za a zubda jini. Aka zo aka samu Abubakar. Abubakar dama mutum ne mai sanyin hali tun a jahiliya. Yace a me yayi zafi? Yace ku bani zuwa gobe. Ya kama masallaci ya kulle, ya hada kayan shi a jaka ya daga ya bar garin. Ya fita ya je bodar Makka, sai wani mutum mai suna Ibnu Darinna sai ya ganshi. Yace Abubakar sai ina? Abubakar yace jama'a ta sun ce ba su son su ji ne karatu, ba su son sallah, ba su son wa'azi, ni kuma ba zan zauna ba karatun Qur'ani ba, shine na rufe masallacin na baggarin. Yace a mu je ka koma. Irin ka bai barin gari kuma ba a kore shi. Yaje ya tsaya kofar Ka'aba, yace jama'ar Makka, wannan Abubakar ne zai gudun hijira ya baggarin nan, amma ya shiga alfarma ta na dawo da shi. To kuma Larabawa na da wannan duk laifin da kai ko yaro karami ya shigo da kai yace ya saka ka alfarma shi zai laƙale ka. Abubakar ya bude masallaci nan da nan, aka fara sanarwa ana buga takaddu, masallaci fa an bude, jama'a za a fara karatun tauhidi, za a fara qira'a, za a fara wa'azi, sallah. Nan da nan mata suka zo suka kewaye masallaci, Abubakar ya zo ya fara karatu, yana kuka suna kuka, yana kuka suna kuka, duk gari ya rude, kowa cewa ai masallacin Abubakar ana wa'azi. Nan da nan fa sai aka sake kiran taron majalisa, kai Ibnu Daginna wannan jaraba da ma kai ka dawo da ita. zai gudu ya bagarin nan ka da mana da shi, dan haka kamar mai da alfarman shi Ibnu Dagin na yace ni ma kan naga abin nashi ya zake, yayin ya same shi kai Abubakar har ka ka tawo ta kaida, don haka ni ma dai na fitar da kai daga alfarma ta. Abubakar yace na fita kuma na shiga alfarma Allah, bazan rufe masallaci ba, bazan daina sallah ba, bazan daina karatu ba. Haka aka ci gaba ana karatu ana ta musulunta. To haka matsalar nan take. Mu abin da muke cewa propaganda da ake ana lalata mu, wannan tana ƙara ɗaukaka mu. A zage mu a gidan radio, a zage mu a jarida, a yi kaset, a zage mu a buga, duk wannan yana jawo mana jama'a ne. Don abin da ake so da mu masu wa'azin shi ne mu mu natsu. Ko ba mu koyi da kowa ba, muka koyi da Malam Abubakar Gumi ya ishe mu. Malam Abubakar Gumi bai taɓa zama wurin wa'azi ka ji ya zo yau zai rama zagin da wani ya mai ba. Shi zai yi karatu, kai kuma ka je ka zage shi, in ya zo gobe sai ya ce ina aka kwana. Kala haddasana Musaddadu, kala haddasana, haka ne ko? To wannan abin ya ci zafi ga makiya. Don haka duk sanda aka zage mu, mu zo mu ci gaba da karatu. Mu karatu ne gadonmu, su kuma fa zagi. Jama'a mun fahimci wannan? Don haka za mu fara karanta kitabu tauhidi, kamar yadda na faɗi wannan malami da ya rubuta littafin. Abin sha'awa, jikan shi sai yin sharhin shi, kun ga sharhin Taisirul Azizul Hamid fi sharhi kitabu tauhid. Wannan littafi yanzu muna wajen kasad na 40, muna karanta shi a Zaria. Muna son sai an ɗauke shi gaba ɗayan shi, kasad bidiyon shi da audio shi da izinin Allah. To yana cikin yin wannan sharhi ya kai shekara 33 matashi ne, sai wani sarki Ibrahim Basha sai ya shigo ƙasar su ta Dir'iya, sai aka ce ga wani yaro ya gallabe mu yana ta zagin waliyai. Wannan sarki ya sai aka kama shi aka fita da shi makabarta, aka harbe shi da bindiga, aka yi raga-raga da naman jikin shi. To bai karasa sharhin ba. Ana nan sai wani jikan na Muhammad bin Abdul Wahhab sai ya taso, mai suna Malam Abdulrahman, shi kuma da ya taso sai ya karasa wannan sharhin, kuma sai samarin littafin sai ya takaita shi, shine wannan Fathul Majid sharhu kitabu tauhid. Da yayi wannan littafin sai ya sake rairaye shi, kuma sai ya yi Qurratu Uyunil Muwahhidina. Don haka littafin yana da sharhohi guda uku. To mu yanzu nan matanin littafin muke so mu bi, sai idda bukata ta kama ne za mu dan shiga sharhi kaɗan. Don haka muna masu ainihin fara da sunan Allah muke cewa Bismillahir Rahmanir Rahim. Malamin yace da sunan Allah mai rahma mai jinƙai muke farawa. Da sunan Allah mai rahma mai jinƙai muke farawa. To bismillah menene ni'irabin ta? Me yake nufi da ni'irabi? Shine a cikin English grammar ake cewa passive. Misali a ce I was a student, I am a student, dole akwai bambanci, domin wancan zai zama past tense, wannan zai zama present. Malamai suka ce sai a ce alba'u harfu jarri, ismi majrurun bilba'i wa alamatu jarrihi alkasratu zahira ala akhirihi wa huwa mudafun. Allahi mudafun ilayhi majrurun bil idafa wa alamatu jarrihi alkasratu zahira ala akhirihi. Arrahmanir Rahimi ismani aw sifatani sabitatani lillahi subhanahu wa ta'ala wal jumlatu min al jari wal majrur wal mudaf wal mudaf ilayhi fi mahalli raf'i khabar li mubtada mahdhuf qaddarahu ba'dhum isman mu'akharan ay bismillahir rahmanir rahim ibtida'i wa ba'dhum fi'lan mu'akharan ay bismillahir rahmanir rahim abda'u وبعضهم مقدما اي ابدا بسم الله الرحمن الرحيم او ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم هكا سكتي ذا ايو بسم الله واي ايتا بسم الله انك زي اباك فسراتتك هنا شن ذاك تي انا فاراوا دا سونان الله مي رحمة مي جن كي كو فاراوا تا دا سونان الله مي رحمة مي جن كي كو دا سونان الله مي رحمة مي جن كي فاراوا تا كو فاراوا تا دا سونان الله مي رحمة مي جن كي واني كو يسان انا هو انا دا مذهبي بيوني akwai Kufa da Basra. To haka sai kai suka komo ala ayi halin, abin da ake so ka nuna shine me kake so ka fara. Kana son ka fara wannan abu ne da sunan Allah, wannan ya zo a cikin Qur'ani, ya zo a cikin Sunna, gashi nan wasiƙa da aka aika da Annabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Annabi Sulaiman ya fara da bismillah. A cikin hadisin Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi rubuta wasiƙa zuwa ga kafirai, sai ya sa bismillahir rahmanir rahim min Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila Hiraqal azimir Rum, da sunan Allah mai rahama mai jin kai takadda daga Muhammadu dan Abdullahi manzon Allah zuwa ga Herakal shugaban ainihin kasar Romawa. To shi yasa babu laifi a fara da bismillahir rahmanir rahim a wa'azi ne, a karatu ne, a rubutu ne za ka yi, ko lecture za ka yi, kai lecturer a polytechnic ko a university ko a FCE ko a secondary, ka fara da bismillahir rahmanir rahim. In kana jin kunya bismillah, shi ɗaya lecturer baya jin kunya ya fara da in the name of kaza 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 kaza, in abu ya faru biran shi ya ce hallelujah, shi bai jin kunya. Kai za ji kunya ka fara da bismillah, karka ji kunya sai ma ka zama style. Ka san students suna son pretty pretty, to in ka zo sai ka fara bismillahir rahmanir rahim. An gane wannan da kyau ko? To a cikin wani bugu na kitabut tauhid an ga alhamdulillah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam, a cikin wani bugu kenan, amma a wani bugu babu wannan, shine godiya ta tabbata ga Allah, tsira da amincin Allah ta tabbata ga Muhammad da mutan gidan shi, Allah ya kara musu aminci. Yace kitabut tauhidi, littafin tauhidi. To abin sha'awa, Muhammad ibn Abdul Wahhab da shi ya fara rubuta kitabut tauhid ba, akwai al-Imam Ibn Manda ya rubuta kitabut tauhid, malamin can nawa da na faɗi a Sheikh Ali Nasir al-Faqih ya yi ta haƙiƙin littafin shekaru kamar 20 da suka wuce a cikin mujalladi biyu. Al-Imam Ibn Khuzaimah ya rubuta littafi kitabut tauhid, malamai da dama fiye da shekara 1000 suna rubuta littafi kitabut tauhid, Muhammad ibn Abdul Wahhab shi ma sai ya zo ya rubuta. Bayan shi an samu wasu malamai kamar irin su Fawzan al-Fawzan, su ma duk sun rubuta kitabut tauhid. To malam mai sharhi ya ce kalmar kitabu masdaru kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa katban aw kutuban, asalin kalmar daga kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa kutuban wa madarul maddati ala aljam'i, yace kalmar duk inda ta kai ta komo ana nufin ta a matsayin jam'i ne. Me yake nufi? Wa minhu takattaba banu fulan, a cikin larabcin aka ce takattaba banu fulan, suwana sun taru, idza jitama'u in suka taru, wal katibatu in a larabcin aka ce al katibatu li jama'atil khayl, tarin dawakai sai a ce hazihi katibatu, wannan tarin dawakai ne. Wal kitabatu bil qalami, to me yasa ake kiran rubutu da alqalami kitaba? Sai yace lijtima'il kalimati wal huruf, saboda ana tattaro kalmomi da harufa a wuri ɗaya, shi yasa aka ce kitab matattara. Wa sumiya al kitabu kitaban li jam'ihi ma wudi'a lahu, an kira littafi da kitabu ne saboda an tattara shi ne a ƙarƙashin wata manufa da ta sa, ma'ana littafi wata matattara abubuwa ce. To sirrin da yasa ake cewa littafi kitabu kenan matattara. Wa tauhidi, shi kuwa tauhidi fa mala yake nau'ani, nau'i biyu ne, akwai tauhidin fil ma'rifati wal isbat, tauhidin ka san Allah ka tabbatar da akwai Allah. Don baka san Allah ba a yadda yake, babu yadda zaka iya tabbatar da akwai shi. Domin yanzu matsalar da su waɗannan gidadawan suka samu, ba su san Allah ba ne, shi yasa duk suka samu kansu a matsala. Rashin sanin matsayin Allah shi ke sa ka gaza wajen bashi daraja, ko kuma ka ɗau darajar shi ka ba wani, ko ka ɗauko darajar da ba ta shi ba ka bashi, ko kuma dai wani abu makamancin haka. Duk abin da baka san shi ba, in ka zo kwatanta shi so da dama kake yin kuskure. Malamai suka ce alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amba min al-asa, yace baka ga ana rage takobi daraja ba? In aka zo yaban takobi aka ce kun ga takobin nan, kun ga sandan nan na da kaifi, har ma ta fi takobin nan. Dan Allah an yabi takobi ne ko ya rage mai daraja? Kamar ka sami yaro ne dan secondary kace kun ga yaran nan akwai karatu, karatun yaran nan malam, kun ga professor nan, to professor nan karatun shi kamar yaran nan. Dan Allah daga darajar professor kai ko kai downgrading din shi, ka kwashe mai daraja. To haka duk sanda baka san Allah ba, ba za ka iya tabbatar da guda ɗaya ba ne ma. Don haka yana cikin aƙidarsu suna tabbatar da cewa komai Allah ne. Ku karanta cikin Jawahirul Ma'ani. A cikin Jawahirul Ma'ani Tijjani na cewa babu shakka komai Allah ne, domin da komai ba Allah ba ne, yadda Allah ke da kishin shirka ba zai bar ane shirka a duniyan nan ba. Amma da ya san cewa komai shi ne, sai ya ƙyale ake. Kamar an tambaye shi dalili sai ya ce ga aya Al-Qur'an, Allah yana cewa ya Musa inni ana Allah, ya kai Musa ni ne Allah la ilaha illa ana, babu wani abu da ake bautawa sai da ya zama ni ne abin. Haka Tijjani ya fassara abin, ba wani da ake bautawa illa ana huwa, sai da ya zama ni ne abin. Kun ga rashin sanin Allah ne. Sai malamai suka ce ai karamin misali akan wannan shine, wai yara ne suka bata iyayensu suke ta neman su, sun yi nema sun gaji wajen yammaci sai suka jiyo kakkawa iyayensu, da suka yi kona za su ainihin tafi wurin yaran, ashe yara sun je sun samu zaki da matar shi suna kwance. Yara na ta wasa da zaki, su saka hannu a bakin zaki, su saka ido su sai matar ta ce ranka dade, wadannan yara suna jabalwala ka baka hana su, yace a kidansu ba su san ni bane, ba su san ni bane, suka gama wasan sai su tafi.
ana cikin haka sai ga iyayen nan suka jiyo murya yaran su sun shawo kwana kenan za su taho inda iyayen suke sai suka hangi iyayen su wurin zaki sai suka biya da gudu sai ce kin ga wadanda suka sani kaga iyayen da ba su san zaki ba ba su jin tsoron shi ko haka ne to amma iyayen da suka san shi fa kun ga sun kasa matsowa duk da suna da bukata a gurin wallahi duk mutumin da kaji yana wasa da Allah bai san Allah bane duk mutumin da kaji yana cewa ranar kiyama ni kudini zan saka ku a aljihu zan wallahi bai san Allah bane wallahi in mutum ya san manzo Allah da ya san Allah ya fi kowa tsoron Allah yinin da rana ta khususi da ya tashi zai taho masallaci sallar khususi mayafi zai dauko saboda ruɗuwa sai ya dauko riga in ya tafi zai sujuda sai ya tashi da kuka ya ce ya Allah ba kai alƙawari da zaka halaka su ba matukar ina cikin su matukar suna istighfari Allah ai ina cikin su kuma ai Allah suna istighfari sai ya tashi da kuka sai ya sujuda ya san Allah dan haka ya fi kowa tsoron Allah amma duk mutumin da kaji yana diban kayan Allah yana bayarwa tun a nan duniya wallahi bai san Allah ba annabi Musa Imam Hakim ya ruwaito hadisin shi sahihi annabi Yusuf a zamanin shi da yazo rasuwa yace in ya rasu ran da duk za a bar garin Masar to dangin shi banu Isra'ila su je su haƙa kadarin shi su tafi da gawar shi sai zan zamanin annabi Musa banu Isra'ila za su gudun hijira annabi Musa yace jama'a kun san akwai wasiya da kunne ya girmi kaka a cikin mu Yusuf yace ran da zamu bar garin nan a je a dauke kadarin shi mu ba mu san da kadarin shi yake ba ko akwai wanda ya sani wata tsohuwa tace ta sani to inna sai ki nuna mana tace a'a ni kan sai an bani aljanna Annabi Musa yace anya da tijiwa aljanna ba ta bace in zaki nuna mana fi sabilillah ki nuna mana in ko ba haka mun ci gaba da cigiya tace ta ba za ta nuna ba nan da nan sai Allah ya mishi wahayi yace kai mata albashir kace an bata sai Annabi Musa yace to me abin ya ce ya baki ku duba Annabi Musa bai isa ya kyautar da aljanna ba amma wallahi a kasar nan Najeriya ana sai da aljanna mabudi zaka gani zargejewa mutum an bashi mabudin aljanna saboda rashin hankali ko a Christianity ba a haka ko a Christianity da suka fi kowa cin falala ta banza wallahi ba sa sai da mabudin aljanna tun a duniya sai ga wani zindiqin sufi a cikin littafin shi mai suna Fathul Maula ya rubuta wannan littafi kamar shekaru 30 da suka wuce da Hausa ya rubuta Hausar boko wai yana yaban Sidi Abdul Qadir daga cikin abubuwan da yake cewa abinda alauhi an ka saka yana kallon sa shehu duka kadan yake ba kadan yake shehu babu yashi wani yake shehu ko a ina da waka ce waka ce yake cewa idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya jika ko a ina wa in kana Kano ko kana Katsina shi kuma yana Baghdad Iraq to duk abin da kake yana ganin ka shehu Sidi Abdul Qadir to da tafiya sai tafiya sai yace ba dan kunyar sarkin sa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta anan ba fargaba dan girman Abdul Qadir wai Sidi Abdul Qadir kunya Allah kawai yake ba dan haka da zai zo da aljanna a sauke ta a ita shiga tun anan amma yana dan jin kunya ne kawai shi yasa dan tsaya amma ya isa Fathul Maula fi zikri sayyidi Abdul Qadir sunan littafin kenan Sidi Abdul Qadir mu ba mu fadin komai akan shi sai alheri domin malamin sunna ne karerai ne aka diba aka kara mishi kaje ka karanta tarihin shi a cikin littafin Al-Bidayah wa Nihayah ta Al-Hafiz Ibn Kathir da littafin Sirru Alamin Nubala ta Al-Imam Az-Zahabi Sidi Abdul Qadir mutumin kirki ne amma da Imam Malik Abubakar Gumi a cikin tafsirin shi yake cewa mutanen banza in suka tashi suna son su ci abinci sai su dauko sunan mutumin kirki da ya rasu ko sunan wani mala'ika ko wani aljani sai su aje domin ba yadda zai iya karyatawa Allah ya kiyaye to malam da yake cewa tauhidi nau'i biyu ne akwai tauhidi da ke karantar da kai ka san Allah sannan ka tabbatarwa da Allah duk mukamin da ya cancance shi wa huwa tauhidur rububiyya wal asma'i was sifat wannan shine tauhidur rububiyya tauhidin da ke tabbatar maka da cewa ka san fa Allah shine rabbu shi ya halitta shi yake komai ka san Allah na da sunaye da siffofi waɗanda ba wanda ke da irin su to anan me yake nufi da tauhidur rububiyya da irin waɗannan zindiƙai suke musu ai rububiyya daga rabbu ce ubangiji mai reno mai halitta abinda ake so da kai shine ka san Allah shi ya halitta a cikin halittar nan da ya bai da abokin tarayya ba wani injiniya da ya taimakawa Allah ba wani kantiti surveyor da ya bai wa Allah shawarar cewa sai an hada kaza da kaza sai an kawo kaza da kaza kaza buhu kaza babu wasu consultants da suka shawarci Allah Allah shi kadai ya halitta to in ka gane wannan sai a ce ka samu tauhidin rububiyya amma har yanzu baka zama musulmi ba dan yadda da cewa Allah shine mahalicci wannan fa bai isa musulunta da kai ba domin kafiran Makka sun yadda da wannan ba za ka tambaye su waye halicci kaza za su ce Allah da waye ashe wannan bai isa musuluntar da mutum to wannan shine kuskuren da aka yi a kasar nan tamu a shekarun baya in ka ji za a ce za a karanta da kai tauhidi sai a je a bude la ina ma'anar la la halika ba mahalicci sai Allah wala razika ba mai azarta sai Allah wala ma'abuda ba abun bauta da haƙƙin da gaskiya illa huwa face shi rabbul ibadi ubangijin mu bai masu kamanni bamban yanzu dan Allah nan an bambance maka shari'a da bata ba bambance maka ba to wannan tauhidin gaba ɗaya har ka gama shi da baka san Allah ba mun gane wannan da kyau to babu shakka abinda tauhidin rububiyya ke karantar da kai ka san Allah ka san ayyukan shi ka tabbatar mai da waɗannan ayyuka shi kadai ne to Fir'auna sai ya dan ta kifancin da kowa bai taba yi ba sai yace ana rabbukumul a'la shi ba da awar rububiyyar kadai ba yayi da awar shine rabbu din al'ala bayan shi babu wani to daga nan Allah bai bar shi ba sannan wa tauhidin sittalabi wal qasdi da kuma tauhidin da ake neman ka tabbatar da Allah ibada kuma ka nufe shi da ibada wa huwa tauhidul ilahiyya wal ibada shine tauhidin da zaka tabbatar da Allah tunda shi kadai ya halitta to shi kadai ya cancanta da abauta mishi jama'a mun gane wannan da kyau ko to ma'anar wannan littafi kenan abin da zai karantar da mu kenan littafi ne na tsantsar tauhidi ya za kai ka gyara imanin ka ka zama tsantsar musulmi domin tauhidi shine abin da zaka shiga musulunci da shi shine abin da zaka kafirce ka fita musulunci shine zaka zo mutuwa ka cika da shi Allah ya saurare ka ranar alkiyama dan wani saurayi bai taɓa musulunci ba tunda yake da yahude ne yana house boy a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama boy boy bashi da lafiya kwana biyu Annabi bai ganshi ya zo aiki ba Annabi ya tambaya aka ce bashi da lafiya Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ziyarce shi da shi da sahabbai Annabi ya ce to kai ka musulunta mana yaro ya daga kai kallon mahaifin shi sai idan ya ce akai Abul Qasim yace kai fa ga baban Qasim dan duk sun san cewa gaskiya ce harkar amma hasada ta hana su bi to yanzu kai tunda zaka tafi ga Allah gwamnati ka kinsa dan haka yace ka musulunta ya musulunta yana musulunta sai mutu Annabi ya miƙe yana cewa aje a nemo jama'a ayi mai sallah godiya ta tabbata ga Allah da Allah madaukakin sarki ku kubutar da shi daga wuta yanzu kun ga wannan tunda yake bai taba sallah ba bai taba azumi ba bai taba zakka ba duk wani aiki da ake kira musulunci bai taba ba amma ya zo mutuwa ya faɗi kalmar tauhidi zai tafi aljanna kai tsaye mai yiwa kai da aka haifa a cikin musulunci in ka samu tangarda ranar kiyama sai ka bi ta wuta zaka fita ashe kun ga wannan yana nuna mana muhimmancin tauhidi to tauhidi shine farkon al'amari dan haka malam Abdurrahman ne aqdar yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi farkon abin da ya wajaba ga duk balagagge ya gyara imanin shi to yanzu gyaran imani ake kokarin yi musamman kamar yadda ne ishara dazu yanzu wani zamani ne da bokanci yayi karfi bokanci ya kasaita sai kaga mutun da gemu da gazaza amma sai tafi sai je zauna ga dan boka da ka ce mishi ba ka ce to addu'a ba kyau ne addu'a ko tana da kyau bai halatta ka je wurin boka ba domin boka arne ne akwai malaman sunna mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu shine sai malam da ya bude wannan ainihin littafi sai ya fara da ayar Allah yace wa qaulillahi ta'ala littafin tauhidi da kuma bayanin maganar Allah madaukakin sarki kun ga ko shimfida fa malam da yi ba ayar qur'anin nan ita ce shimfida Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mini wannan ita ce aya ta ainihin wato 56 a cikin suratul zariyat yanzu wannan yana nuna mana ne yana nuna mana ashe sirrin wannan halittar ita ce me bauta me yake sirrin bauta kuma tauhidi ashe babban makasudin wannan halittar ta mu ita ce mu tsaya da tauhidi ga Allah Allah ya taimake mu yace wa qaulihi da kuma maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace ولقد بعثنا في كل امه رسولا حقيقه من aiko da manzo a cikin kowace al'umma an ibudullaha shi manzan abin da yake cewa jama'a shi su bauta wa Allah wajtanibu taghut kuma su nisanci taghut menene ake nufi da taghut taghut shine duk wani abu da ya karkatar da kai daga bin Allah gwamnati ce sarkin gargajiya ne mai fatawa ne mahaifinka ne matarka office dinka makaranta budurwa jama'ar anguwa trader kace duk abin da ya hana ka bin Allah a ce an kira sallah ga ka gaban baka nake amma ba za ka je kai sallah ba kana nan ka sa mai ido wannan motar daga ran nan ta tashi daga mota ta zama fahutu domin ta karkatar da kai daga bin Allah duk abin da ya raba ka daga bin Allah, biyayyar Allah nan kai tsaye ce, ko kuwa ya raba ka da wani bangare ne, wannan abu shi ainihin ake kira tawhutu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sannan sai ya ce wa qaulihi, wannan suratu ane wato aya ta 37 ko aya ta 36 daga cikin suratul Nahl, wa qaulihi da kuma magana Allah madaukakin sarki a cikin suratul Isra'i aya ta 23, inda yake wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ubangijinka ya zartar da hukunci akan cewa kar ku sake ku bautawa kowa, kar ku bautawa komai sai shi, wa bil walidaini ihsana, iyayenku kuma ku kyautata musu. Yanzu jama'a kun ji fa abin da ke cikin kitabut tauhidi din, ayoyi ne ake cewa a bautawa Allah, ka ai shirka, a bi iyaye. Waɗannan shehunan a shekarun baya suke bi guri-guri suna cewa mumunci a wulakanta iyaye, amma ga littafin tauhidin da suke inkari yana cewa ga ayoyin Alkur'ani Allah ya hukunta kar a sake a bautawa kowa, iyaye kuma a ainihin wato kyautata musu. Allah yake imma yablughanna indakal kibar, ko dai yazan iyayen naka sun girma tare da kai, ahaduhuma aw kilahuma, ɗaya daga cikin iyayenka ya kai tsufa, ya kai manyanta, ko kuma dukkaninsu suna tare da kai a halin mahaifinka ya manyanta, ko mahaifiyarka ta manyanta, ko mahaifinka da mahaifiyarka dukkansu sun manyanta kuna tare, Allah yake to a lokacin nan sun fi kowane lokaci buƙatar a tausasa musu, don haka falata kullahuma uffi, kar ka sake ka ce wa mahaifanka kash, da a ce kana cikin wani aiki sai ya tsare zo, baba na kira, sai ka ce to ina zuwa, ga nan zuwa, kar ka ce kash an matsa mini, ko kuma ka tafi ka je ka dawo ka ci gaba kenan sai aka ce inna ta ce ka zo, kar ka ce kash, duk an dame ni, Allah ya ce wala taqullahuma uff, ko kash kar ka ce wa iyayenka. Jama'a mun gano wannan, wa qullahuma qawlan karima, ka rinka gaya musu maganar girma da arziki, babanka na kira sai ka ce to ina zuwa, ka je ka dawo inna na kira sai ka ce gani nan zuwa, yayanka na kira gani nan zuwa, baba ya ce ka dawo sai ka ce to gani nan, kar ka sake duk magana da za ka yi musu, ka gaya musu maganar mutunci, ko da muguwa suka gaya maka kai ba su ansa da kyakkyawa. Karanta suratu Maryam, duba annabi Ibrahim ne ubangiji yake ce mishi, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, allolin na kuma za ka yi kyama ya kai Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannaka, wallahi in baka daina ba sai na jefe ka. Amma da ya tashi me yace, qala salamun alayka, aminci ya tabbata gare ka, zaman lafiya baba, ina ake bala'i, ina ake tashi hankali, Allah ya aiko da wahayi. Yayi ci gaba da gaya wa uban nasihohi, duk da uban ya kangare sai tattara ina shi ina shi da matar shi, sai suka yi hijira. Aka ce haka yaje yana ta addu'a, yana ta roƙon Allah, Allah ka gafarta wa mahaifina. Amma lokacin da Allah ya mai wahayi kai uban ka fa ya mutu yana mushriki, to daga ran nan fata darra minhu, sai baran-baran da shi. A ranar alkiyama hadisi yazo sahihi cikin sahihul Bukhari da Muslim, annabi yace annabi Ibrahim zai haɗu da mahaifin shi, Allah ya sa an yi kasa-kasa da shi, yayi mutu-mutu da kasa za a yi wuta da shi. Sai Allah yace, sai annabi Ibrahim yace ya Allah, kai alƙawarin ba za ka kunyata ni ba ranar kiyama, wata kunya ta wuce a ce yau ga ubana an ta take shi za a kai shi wuta. Annabi yace sai Allah ya sa a kama kura, kura wannan da ake wasa da ita, sai a yanka ta yankan rago, sai a wurga ta wuta. Sai ce annabi Ibrahim kama hanya ka wuce, matsala ta fi ƙarfinka, ishara akan yadda aka yi dabban nan, haka ubanka wuta zai tafi. A wannan ranar ba wanda Allah zai saurara illa man atallaha biqalbin salim, sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyen zuciya, ita ce tauhidi. Kowaye kai, la yanfa'u malun wala banun, dukiya ba za ta amfane ka ba, ƴaƴa ba za su amfane ka ba. Wani kafiri a Makka yana wa annabi tagawa, ina cewa kana cewa za a je wuta, in ma gaskiya ne za a je kiyamar haɓa je wuta, yace ina da ƴaƴa ina da dukiya, ƴaƴana za su tsaya mu. Sai yaje yana banga-banga yana da ƴaƴa guda tara, yana tsaya a gabansu yace waɗannan za su tsaya mu. Allah ya ji zafin wannan abu, yace afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada, afala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahada, baka ga wannan da yake wa Allah tagawa ba, yana cewa ƴaƴan shi da dukiyar shi za su tsaya a ranar alkiyama. Allah yake ya leko kiyaman ne tun kan ayi, ko ku sun yi alkawari da Allah ne yayi kafirci a duniya, kuma ranar kiyama ayan shi ta tsaya mishi. Allah yake kalla, yace wallahi ba ɗayan biyun ba, bai leko ba, bai alkawari ba. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-azabi madda, duk bakaken maganganun da yake fadi Allah yake muna nan muna rubuta su, azaba kuma zamu fadada mishi ita fadadawa. Wa narisuhu ma yaqulu wa yatina farda, duk abubuwan da yake alfahari da su zamu gaje su, zai barsu a duniya, shi kuma zai same mu yana matsiyacin shi. Ba'a wa Allah tagawa jama'a. Saboda haka jama'ar musulmi, iyaye girmama su ake yi, ba'a wulakanta iyaye. amma in iyayenka suka nemi jayayya da kai akan abin da yake ya saba ma dokar Allah anan Allah madaukakin sarki yace wala tuta'huma fala tuta'huma kar kai musu fa amma sai ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa amma fa iyayenka ne ka kyautata musu idan ubanka ne George Bush kaga shugaban arnan duk duniya kenan to in biyayya ta kama Bush yace ka je gonan shi ka kula da ita sai ka ce to baba amma in yace a banda alqunuti yana tsine mana sai ka ce a wannan kuma kan baba fa baka isa ba kana wucewa Allahumma la'an Bush Allahumma damir Bush Allahumma zalzil America in yace a ba kai nace yace a wannan ba mukamin ka bane baba banda kai ana jama'a mun gane wannan da kyau amma kyautatawa dole za a kyautata iyaye ba za a durkusa musu ba ba a durkusa iyaye duk wanda ya durkusa iyayen shi ya wulakanta su duk inda ake wulakanci ka wulakanta iyayenka saboda kai wa iyayenka biyu babu manzo Allah ya ce idan musulmi da musulmi suka hadu suka yi hannu zulban su sai su kakkade kamar yadda busassar bishiya ke kakkabar da ganyenta kai musulmi babanka musulmi kun hadu sai kai mai sallama sai ku gaisa a to sai ya zama shi uban wanda ya da'a haka ba to abinda yake cewa kai da tiga baka san gafara ne kana san gafara amma ya durkusa maka nan ya gaishe ka can kuma ya tafi ya zina sai ya sha giya ya iskanci shi ya fi faranta maka rai ya kamata iyaye su gane wannan dan haka biyayyar iyaye wajibi ce duk yadda iyayenka suka kai fada da kai abinda bai saba ma addini ba zaka bi su to shine Sa'ad ibn Abi Waqqas sai uwar shi tace idan baka kafirce addinin Muhammadu ba wallahi zan yi maka abin kunya a garin nan yace inna me kike nufi tace zan daina cin abinci har sai na mutu aje ai ta maka gori a ce ya kashe uwar shi yace a to wannan kam inna lakin ya hakuri kin ci abinci ki da ku miki zaman lafiya dan ba zan ji ki ba anan tace Allah dan ne yace ai babu canji anan kwana daya bata ci ba bata sha ba tana zan mutu fa maka abin kunya ina a inna wallahi kici abincin ki yafi miki rufin asiri kwana biyu tana zan mutu fa yace a kwana na uku kai sai ta ga a sannan da gaske yake sai ta samu abinci ta ci Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan kaga ko sai da yawa gari ya zama daya daga cikin goma da aka yi musu albishir a dunkule ya zama shine komandan musulmi lokacin da aka je cin kasar Farisa da yaki haka ya rinka bin sarki Kisra da gudu kamar za a kama zakara ranar sallah sai da ya kama shi ya kashe shi ya je ya hauti kullumar fadar sarki Kisra ya karanto ayoyi kam taraku min jannatin wa uyunin haka yace wa awrasanaha qauman akharin to jama'ar musulmi wajibi a bi iyaye a kyautata wa iyaye ku kuma iyaye kar ku zake ku nemo haƙin da ba naku ba kace danka ya aske gemu ni ina da gemu kai kana da gemu ai ba abun kunya bane da tijo gemu ai siffa ce ta mutunci shi yasa kaga har wasu dabbobi mazaje sai da Allah ya karrama su da shi baka ga zakara na da gemu to baka ga bunsuru ba dan da tijan banza bane yana da gemu shi ma ai gemu siffa ce ta mutunci kuma in dan kana da gemu danka ya gemu ai ba abun kunya bane ai baka da mata danka bai da mata to inda da abun kunya ai da nan yafi ka shiga daki ka kulla daki da uwar shi kuma ya shiga daki a gidanka ya kulla daki da yarwan amma saboda mata aure ki har alfahari kake danka ya aure to haka gemu shi yasa gemu wajibi ba a aske gemu dan uba yace bai so ko a ce a rage a bashi ya cika yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake iyaye kuma a kyautata musu addu'a din nan al'amura sai rikice maka a office ne a gida ne ka je ka samu mahaifiyarka in nake min addu'a baba kai min addu'a addu'ar ka din nan ta fi min ta kowa malamai da za su tsaya su ne maka addu'a ta sunna Allah ya saka da alheri tana karbuwa amma Allah ya fi jin addu'ar iyayenka saboda suna da wani sinadari a kanka jama'a mun gane wannan da kyau Allah yake waqfid lahumu janaha dhull min arrahma ka saukar da fukafukai na kaskanci ma'ana ka tausasa ma iyayenka ka ji tausayin su wa qur rabbi rahamhuma ka rinka wa iyayenka addu'a kana cewa Allah ka ji kan iyayena kama rabbayani saghira kamar yadda suka tarbiyance ni ina karami to kaga wannan aya kuma ta fitar mana da wani abu shine ashe ƴaƴan da ke wa iyaye biyayya sune ƴaƴan da aka yi tarbiyar su to yanzu kai kana tarbiyar ƴaƴan ko ko dai ka buga wa matar ciki ta haihu ka je ka nemo ragon suna shikenan ka sake shi ya bi kwararo ai jama'ar musulmi tarbiyar ƴaƴa wajibi ka tarbiyanci danka kana da rai ya bi ka ka mutu ya maka addu'a an gane wannan da kyau ko wannan ita ce waɗannan na daga cikin ayoyin da malai ya kawo sai ya ce wa qaulihi da kuma maganar Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa'i aya ta 36 Allah ya ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a jama'a ku bautawa Allah kar ku hada Allah da komai jama'a mun ji ayoyi ne fa malai yake ta kawo waɗanda ke tabbatar da tauhidi ga Allah ko a fa bautawa Allah kar a hada Allah da kowa duk wanda ya je wurin dan bori ko boka ko malamin tsubbu ko dan duba ko wani mai kacau kacau ko wane ne kaje aka duba maka fa ka zama mushriki tauhidin ka ya lalace daga ran to Allah fa cewa yake a bauta mishi fa ka a hada shi da komai kuma lazimin bautar Allah fa sai ka daina shirka bai yiwuwa su hadu matukar kana bautar Allah to tsantsar muwahidi ne kai to ba shirka kana yin shirka ibadata lalace matukar ka tsaya ma tsantsar tauhidi to ba ka ba shirka matukar kana tauhidi kana shirka tauhidin ya lalace ba sa haduwa kamar dauda ce da farar riga duk inda aka hadu wanne ke galaba dauda duk inda shirka ta hadu da tauhidi shirka ce ke galaba dan haka kauce wa shirka kuma duk wanda yazo ne maka wa'azi ka bar shirka ka so shi domin shirka ita ce laifi kadai da Allah ya sha alwashin cewa duk wanda ya mutu yana yin ta ba zai yafe mishi to matsalar ita ce duk sanda gambo ya kai matuka to in aka zo wanke shi sai an hada da lemun tsami haka ne to ran nan ne gamban nan ran da aka wanke mai din nan zai sha azaba amma kuma daga wannan ranar zai yi bacci kuma makwabtan shi za su yi bacci duk sanda danka yake ciwon ciki duk sanda kake mishi ba za ka jika sukari ka bashi ba me za ka bashi madaci ko darbejiya abu mara dadi danka saboda yana ciwon ciki kana son shi ba fa za ka jika suga ka bashi ba saboda tana da zaki haka tauhidi duk sanda shirka ta shigo to in aka zo kankare ta to sai an ji jiki shi yasa aka ga tauhidi da shirka ba sa haduwa Shehu Usman tsawon shekaru yana wa'azi a kasar nan ba rikici amma daga sanda yazo yace ihya'us sunnati wa ikhmadul bid'a to daga nan aka fara fada yazo ya rubuta littafin nurul albab yace musulmin kasa Hausa kashi uku ne akwai tsantsar musulmi wanda yake shirka bata shige su ba akwai tsantsar musulmin da shirka ta shige su akwai musulmin da yake akwai mutanen da asali ma basu shiga addinin musulunci da yake maguzawa ne yace to da na farko da na karshe ba su da matsala duk inda musulmi yake shirka bata shige shi ba zai da matsala a gani duk inda ba maguje yake zai da matsala za a gane shi amma inda matsala take sai yace shine musulmin da shirka ta shige shi to akan haka ya rubuta littafin nurul albab sai yace mutumin da yake zuwa ya sai zakaru ya daure amaran rabakan hanya saboda wani boka ya ce yayi sai ya ce kaga wannan kafiri ne duk hukunce musulunci ba su gudana akan shi ma'ana in liman ne ba za a bi shi sallah ba in ya mutu ba za a ci gadon shi ba in ya yanka ba za a ci da shi da arne bakin da maguje dide ne Allah ya kiyaye malam ya sake cewa wa qaulihi da kuma bayanin magana Allah madaukakin sarki a cikin ainihin wato suratul an'am aya ta 151 Allah yake qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum jama'a ku zo in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku abu na farko Allah tushriku bihi shay'a kar ku sake ku hada Allah da komai wannan na daga abubuwan da Allah ya haramta Allah ya haramta shirka kar ku sake ku hada shi da komai wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye guda biyu kyautata musu ake ba a bauta wa iyaye iyaye ana kyautata musu ne ihsani to sai Abdullahi dan Abbas yace abubuwa guda uku a musulunci kowanne daya to tagwaye ne duk inda ka zo da daya baka zo da dan uwan shi ba Allah bai san dayan na farko tauhidi duk inda ka zo da tauhidi duk yadda ka bi Allah sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ati'u Allah wa ati'u Rasul nabiyu ibada duk inda ibada take to sai kuma ka kyautata wa iyaye duk bautar Allah ka matukar baka kyautata wa iyayenka bautar Allah ka ta tashi a tutar babu duk inda kace zaka bi Qur'ani kace ba ruwanka da hadisi aiki da Qur'anin ka ya watse na uku yace sallah duk inda kai sallah in baka zakka to baka da sallah Allahumma sai dai in yanzu baka da halin zakka waɗannan abubuwa guda uku Ibnu Abbas yace tagwaye ne kowanne ɗaya sai da dan uwan shi biyayyar Allah sai da kanin zan Allah bautawa Allah sai da biyayyar iyaye bayar da zakka sai ka hada da sallah sallah sai ka hada da zakka to jama'a musulmi ne kiyaye wannan sai kuma yace na daga cikin abubuwan da Allah ya haramta wala taqtulu auladakum min imlaqin kar ku kashe ƴaƴayanku saboda tsoron fatara ko talauci saboda a jahiliya suna haka sai mutum yaje kama ƴashi saboda tsoron in ta girma shi zai sai mata kabat shi zai mata gado shi zai sai samiru shi zai sai ledar daki shi zai sai kaza to wannan matsala in ya ga bashi da hali tana tasowa sai je sai ya hada rami sai ya turbide ta sayyidina Umar haka siddan wata ran sai a ga ya kalkale da dariya ana zauna a majalisa wata ran haka siddan sai a ga ya fashe da kuka sannan aka ci ranka ya dade yayi lafiya, wata ran dariya ba gayar ba sabab, wata ran kuma kuka haka siddan. Yace wallahi na tuna mugun halin da muke ciki a jahiliya ne, na kashe ƴaƴan mu mata, yace ni da kuka ganni na taba kashe ƴata, nasa aka hada mata ado fes, nace ina da dangi a kauye za ta je gaishe su. Yace dama na shirye rami na tsaf, yace ina zuwa sai na hankada ta sai na tura kasa, tana ihu ina danna kasa akan ta sai da na matse ta na tabbatar ta mutu, tana ihu tana kira ni. Yace to in na tuna wannan shine sai in fashe da kuka, sai ga kamar Allah ba zai yafe mana ba, saboda ga Allah na cewa wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ita wannan yar in aka tashi kiyama ita Allah zai tsayar, yace ke ne kika yi ubanci har ya kashe ki, in ga ita an kure ta da tambaya kai da ka kashe ta fa, a tauna aya a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. Yace abinda ke sa ni kuka kenan, in na tuna sai ga kamar Allah ba zai yafe min ba. Yace in na tuna kuma rahama Allah, na ga ni da kaura ne dan tauri na sha kashe bayin Allah, yau kuma ni ne sarkin musulmi, yace shine sai in fashe da dariya sai in tabbatar da cewa lallai rahama Allah za ta kawo gare mu kenan. Kashe ƴaƴa saboda fatara ya danganci zamanin ne, a da kisa ne direct ake, yanzu kuma kisa ne ake kisan mummuke ko a sha magunguna ko wata ko makamantan haka. To sakamakon irin waɗannan abubuwan sai ya zan ainihin sai a samu matsala. To irin waɗannan matsalolin babu shakka dole ne sai mun yi a hankali da su. In ba haka ba, America ta hasasa ta hango basu sukan da ke haya a kanmu, ai ba basu suka bane, mu da aka kwashe dukiya daga baya kuma aka zo aka dan ara mana yan kuɗi, to in muka yawa za mu zo mu gallabe ta. To dan haka to kayyade iyali, to kaza, duk wani magani da za a kayyade iyalai za su zo su kawo shi ta hanyar da barbaro ne, in an yi ga alluran rigakafi nan ga abubuwa nan duk suna shigo da su ta da barbaro yadda za su yi. Waɗannan maganganu muna yin su ne akan yaqini, ba akan zato ko mun ji a bakin wani ba, a'a akan tabbaci haƙiƙa ne. To sakamakon irin wannan sharrin da dama daga cikin musulmi sun fada haka. To abinda ake so ba dai da annabi yace ku haihu don zan yi alfahari da haihuwarku, to ba ƴaƴan banza kuma annabi ke nufi a haifa ba, ka haifi ƴaƴan da zaka iya tarbiyyar su zama mutanen keki, makaranta alqur'ani, masalan sunna, masu sana'a, masu girmama dattawa. To ashe in ka haifi ɗa aiki ne ja akan ka wajen tarbiyya, ya ɗanka ke cin abinci ya fi wahala akan yaya zaka bashi abincin, in ka sa mishi abincin a gaba ba zira mai ido zaka ba, sai ka sa hannu ka sa ido kaga da zai fara yaya yayi, a ya je wasan kasa ya zo bai wanke hannu ba, to ba malin shi zaka yi ba, sai ka ce ka wanke hannunka tun daga dauda, sannan zaka ci ka ci gabanka, sannan ka yi bismillah, sannan in kuna ci da yawa abu ne kura-kura, kakka rinka diban adadin da ya wuce sauran jama'a, dan wake ne ana tsikarin ɗaya kai ka rinka tsikarin uku, kai zalunci sai ka nemi izini, sai a koya mai tarbiyya irin wannan. To wannan koyar da tarbiyya ta fi muhimmanci fiye da bashi abincin. Allah ya taimake mu. Na'am. To mota mai number 8 an ba parking light mai 867 Riboci, mai rannan Riboci yake cewa ainihin wato nahnu narzuqukum wa iyyahum, Allah yake mu ke azurta ku iyayen da kuma su ƴaƴan, dan haka karka kashe danka. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana, Allah yake alfasha, zinace zinace, luwadi, madigo, nasarari da naboye, duk baki ɗaya kar ku kusance su. Zinace zinace sun bayyana karara, yanzu ka tafi makarantu irin polytechnics ne, universities ne, FCEs ne, sai ka ga zina da baki, ka ga zina da ido, da tun yaro zai haɗu da budurwa cosmet ɗin shi su kiss in juna a gaisa, yanzu fa iskancin di ya wuce nan, bankarewa za ta yi ta fito da nonon ta ya sunbanci nonon wai shi ne gaisuwar safiya. Waɗannan zinace zinace ne ma zahara, waɗanne ne ma batsana, daga nan an yi alkawari sai a haɗa wuri kaza, Allah yake kar ku kwase ku kusance su. Yanzu ba ma yin aka hana ba tukuna, don yin dama wannan ta'adi ne da haɗuwar kowa da kowa, amma kusantar ma duk hanyar da za ka taimaka ga yin zina ya da irin waɗannan mujallin, saka fimafimai, yi sayar da irin waɗannan fimafimai, barin yara a rashin tarbiyya a makarantu ne cuɗanin maza da mata, barin ƴan mata suna bayyana tsiraici, kai ne darakta a makaranta kaza, provost ne kai, kai ne dean a faculty kaza, kaza ne, wajibi ne a ga duk yadda za a yi a hana kusantuwar saƙon Allah, wajibi ne a ga yadda za a yi a toshe kafar kusanci zuwa ga ainihin zina, domin zina na daga cikin uwar bala'i. Duk mutumin da idan shi ya ƙeƙashe zai iya yin zina, to ba wani abu da yake saurin jin kunya kuma a duniya. Duk mutumin da idan shi ya ƙeƙashe zai daga giya ya sha, ba sauran wani abu kuma da ya rage a duniya wanda ba zai iya keta alfarmar shi ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Allah yake wala taqtulun nafsan lati harrama Allahu illa bil haqq, haka nan kuma kar ku yi kisan kan da yake Allah ya haramta a kashe wannan rai sai dai in ran ya cancanta a kashe. Zalikum wasaqum bihi, ya ku jama'ar musulmi wannan ita ce wasiyar da Allah ya yi muku ba dan komai ba, la'allakum ta'qiluna, dan ku tsaya ku yi hankali. Ashe mahinaci bai da hankali, mushriki bai da hankali, dan luwadi bai da hankali, dan ta'adda bai da hankali. Duk mutumin da yake daya daga cikin waɗannan abubuwan ya fita daga tsarin masu hankali, dan da Allah ya gama kawo su sai ce waɗannan wasiyoyi ne, nasiha ce, jan kunne ne, Allah ya yi muku ne, la'allakum, la'alla ga haƙƙin Allah ba mai yiwuwa ba, a lallai in kun bi waɗancan ɗabi'u tabbas za ku zama masu hankali. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Mun zo kan gaba ga lokaci ya ƙure, sai kuma gobe insha Allahu ta'ala ƙarfe 8 daidai. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.